والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Asabar yau 24 ga watan Safar shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yake daidai da 8 ko ga watan Agusta shekara 2026 miladiya. Mun haɗu wannan majalisi inda muke darasi a wannan littafi na Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab al-Aziz na Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. Muna wato ƙarshen kitabul fara'i inda ake mutu a kayan abin da ya shafi rabarabe na gado. Mun ji an ambaci rabo wanda yake a cikin Alkur'ani, wanda Kur'ani ya ambata. Mun ji kuma wani abu da ya shafi wato na kalimo, an ɗan kawo mana shi inda idan wani zai iya cin kaso kaza, wani lokaci kuma zai ci kaso kaza. To muna mutu a cikin al'asaba. Al'asaba an yi ta'arifinsa ko? Mun ji dai asaba shi ne duk wani wato wani dangi makusaci na mamaci, amma kuma wanda ba shi da wani ayyanannen rabo yankakke, kuma ga shi yana da amana cikin masu cin gado, kuma za a cire shi daga cikin masu cin gado ba saboda matsayinsa. Kuma ya haɗu da shi mamacin ne ta ji an gaban haifayya, ma'ana ta ji an uba ba ta ji an gaban uwa ba, su ne wanda suke al'asa ba. Wanda ba a sanya masu wani kyakkyen rabo ba, kuma idan masu rabo suka ɗebi kayansu, to abin da ya saura shi ne asaba su suke ɗiba da irin wannan matsayin. Kuma akwai lokacin da shi asaba zai zamanto asibi ne, amma kuma ba shi da ne bai samu komai a cikin dadinsa saboda masu rabo sun zo sun ɗauke. Akwai irin masu asibcin da haka take samun su. Zuba sali kamar bakwa a yana cikin asiri, amma akwai lokacin da masu rabo za su zo su karɓe bakwa ko mai da komai, amma zai iya faɗawa cikin asibai wanda masu rabo wani lokaci za su iya ɗauka da la'akari da suwaye masu ɗauka rabon. To amma na tarifin shi al'asaba babban dogaro cikin hadithi shi ne hadithin da aka ambata na Abdullahi ɗan Abbas, wato wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'iba bi ahliha fa ma baqiya fa huwa li awla rajulin zakari. Kuruskar da rabo da aka ambata ga masu shi, kowa a babba shi rabansa. Da Qur'ani ya ce yana da rabo kaza, to shikenan dauki rabo kaza a bashi. In kuma an ce an kakkabe shi saboda wani yana nan yanzu ya dawo rabo kaza, to dai sai a bashi abin da Qur'ani ya faɗa. Za a iya samun raguwa a wani lokacin, shi ne aka ce fa ma baqiya abin da ya ragu fa huwa li awla rajulin zakarin, za a bawa namiji ne, mutum namiji wanda ya fi cancanta, ai ma'ana wanda ya fi kusa a dangantaka da shi mamaci. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki ya faɗa asircin da dan uwa yake wa ƴar uwarsa, yace wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad, mace ta rasu bata da kowa, bata da ɗa, to dan uwanta zai gaje ta, dukiyar zai ɗiba. Akwai wanda shi kuma ko shi kaɗai ya taɓa ba zai ci dukiyar gaba ɗaya ba, saboda baya cikin asibai. Ai mun fahimci wannan baya ko? Yanzu ƴa tana cinye dukiyar babanta gaba ɗaya, ba ta cikin asibai. Amma uba, ɗa, ɗan uwa, babba, har ɗan babba a rashin babba, duk waɗannan za su iya cinye dukiyar mutum a wani yanayin da aka samu kai a ciki. Domin shi gado kamar yadda in sha faɗa mana, ba a raba sai lokacin da aka yi tambayoyi, aka san duka dangi gaba ɗaya, kowa aka sani. To anan ne ake sanin waye zai iya ci, waye ba zai iya ci ba, kuma wanda zai cin kaso nawa zai ci. Anan ne ake iya fayyacewa. Shi yasa a kiyaye rubuta tambaya akan gado wai dan a warware matsalar gado. Maimakon a warware sai a sake tuka wani sarƙaƙiyar. To shi ne nan, wa ƙala ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad, shi ɗan uwa zai iya gajewa ƴar uwarsa in har ba ta yi ɗa. Fa adafa jami'al mirathi ila al-akhi, nan a aya sai Allah ya jingina gadon gaba ɗaya zuwa ga ɗan uwa, ina yanfari da lokacin da ya kadaita shi ɗaya. Wa qisa alayhi baqil asabat, to duk sauran asiban ma idan suka kadaitu, ko kuma idan har za a samu rabowa bayan ashabul furudi, ashabul ansibat sun ɗaɗɗebi nasu, to anan shi ma akan wannan kiyasin ne shi ma sai ya gaje abin da ya rabu. To asaba ba a bisa sahu ɗaya suke ba, ma'ana matsayinsu ba ɗaya suke ba bisa dangantakarsu da mamaci, shi ne aka ce aka samu ha rabe-raben asibci. Su asibai kaso nawa suka kaso, ana la'akari da wannan ɗin ne bisa irin dangantakar da suke da shi mamaci. Tanqasimul asabatu ila qismaini, ita asibci ta kaso kashi biyu, asabatin nasabiyya wa asabatin sababiyya. Akwai asibci wanda yake na nasaba, dangantaka ce ta kawo asibci, jini ne ya hada. Wa asabatin sababiyya, akwai asibci kuma wanda yake na dalili, dalili ne yasa aka zama asibci, ba wai an yi la'akari da dangantakar ba ne. Ko da akwai dangantakar, ai ba a cin gadon mutum sai ya dangantaka ko? Ko da maula wanda aka yantar shi ma ya zama kamar dangi ne. Annabi ya ce luhumatun ka luhumatin nasab, da haka matsayi ɗaya suke yanzu. To don haka akwai wanda ba la'akari ake yi da dangantakar ba, ana la'akari da wani dalili, wani sababi da ya kawo haka. Fal'asabatu sababiyya, ya ce asibci wanda yake na sababi, wanda dalili ne yake kawo shi. Ma kana sababuha al-intiqa, shi ne wanda dalilin da yake kawo shi shi ne ƴantarwa, wanda muka ambata maula ke. Kaga akwai gado amma ba jini ne haka. Da kawai sallallahu alaihi wasallam, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwala'u liman a'taka walittaka najibinta, tadbirin mutum har ma cinye gadansa in ya rasu ba shi da masu ci, to shi wanda yake da shi shi zai cinye gadan gaba ɗaya. Shi ne aka ce alwala'u liman a'taka a cikin kisar Barira da muka ambata a baya, wanda ummul mu'minin Aisha ta saye ta uqiya 40 kuma ta yantar da ita. Wancan suka yi runto suka ce su adda wala'a, annabi ya ce a'a, shi ne ya ce alwala'u liman a'taka, me yasa ka mutane suke sharɗanta wasu sharuɗa waɗanda Allah da manzansa bai sharɗanta ba? Sai ce, to ku sani duk sharaɗin da kuka saka, in dai shari'a bata sanya shi ba, to ɓataccen sharaɗi ne, ko da ku sharaɗin ya ce guda ɗaya ɓatacce ne. Haka yin wannan lafazin malami sun gina hukunce-hukunce na fiqh masu yawa, al'amura wanda ake musamman a wajen kasuwanci da abin da ya al'uqud dai an ɗora fahimta da hukunce-hukunce masu yawa a kan wannan lafazin. To nan dai ya ce alwala'u liman a'taka, kaga a nan wajen ya bada wala'a na wanda aka yantar ga wanda ya yantar da shi. Don haka wannan kuma yana da asirci idan har matsayi ya bashi ya ci asirci, babu ashabul ansibat, ko kuma sun diba an bada kowa, shi wanda yake mamallakinsa yanzu ya bi dukiya bisa asirci. Kaga wannan asirci ne wanda yake asaba ne sababiya, mun gane ko? ولا يرث المولى المعتق الا اذا عدمت العصبات من النسب. شي مولا wanda aka yantar, wato maula wanda ya yantar ba zai yi gadan ba, illa idha udimat al'asabat min an-nasab, sai idan an rasa masu asinci a cikin dangantaka da shi babu. Yanzu misali a ce ba wanda aka yantar kuma sai zamanto yana da ɗa kuma akwai waɗansu kuma yana da mata, mun gane, kuma yana da uwa. To kaga yanzu da matarsa da uwarsa ai za su ɗebo rabo ne irin nasu, haka ne ko ba haka ba? Rabo za a ba su, kowa za a ba shi nasa rabo. Wannan za a ba ta sudusi ita uwa, saboda yanzu yana da ɗa, sannan ita kuma mata ko mata su kuma za a ba su nawa? Tunda yana da ɗa nawa za a ba shi? Me wani ba ya ce kamar Larabci ko Hausa sumuni za a ba ya sumuni, sai ka yi abinan yaren nima sauran kaɗan ne Turanci, sai ka yi yaren abin nan yaren garurun ko zai ce tumuli. To zai na an ba su nasu, da ɗa namiji shi kuma yana nan, shi yana da rabo? An yanka an ce ɗa namiji ga abin da za a ba shi? Ba ce da abin da za a ba shi ba. To kaga shi yana da asirci, yan sai ɗaya da sauran. To wancan da ya yantar da shi fa ba yi da komai, saboda yanzu an sami asibansa daga cikin nasaba, mun gane? Shi ne abin da aka ambata, wala yarithu al-mawla al-mu'tiq illa idha udimat al-asabat min an-nasab, sai an rasa asibai daga cikin dangantakarsa daga dangin mamaci. Wala farqa baina an yakuna al-mu'tiqu dhakaran aw untha, ko ba bambanci kasancewar wanda aka yantar namiji ne ko mace, duka haka hukunci yake. An Abdullahi ibn Shaddad an binti Hamza qalat mata maulaya wa taraka binatan fa qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala wa baini wa baina binatihi fa ja'ala li an-nisfa wa laha an-nisf. An samu daga Abdullahi ibn Shaddad daga bintu Hamza qalat, tace mata maulaya wani yantaccen bawa na ne rasu, wa taraka binatan, sai bar ɗaya guda ɗaya. Ya guda ɗaya idan mutum ya bari menene nata? An-nisf, haka Qur'ani ya faɗa ko? Rabi za a bata. To sai aka ɗau rabinta aka baya. Yanzu akwai ragowa ko babu? Shi ne ta ce fa qasama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiyarsa, baini tsakanina wa baina ibnatihi da tsakanin yarsa. Kaga ita an bata rabo ta ci a bisa farali, ita kuma waccan maulatu hufa ta ci akan me? Ta ci akan asibci. Asibci wanne, nasabiyya ko sababiyya? Sababiyya, da ba shi nake magana. Faja'ala liya nisfa wal hannisfa, sai ta ce sai annabi ya sanya mun rabi
பித்தமா வச்சு ஆக்க பார்த்தது யார் துவன்னா சினேச்சு அம்மல் அசபத்து அசபதியா musani annasabiya amma asirci wanda yake shi kuma na nasaba wanda dangantaka ce take sa mutum ya zama asiri fa hiya talatatu asnafin nau'i uku ne akwai asabatun bi nafsihi akwai asabatun bi ghairihi akwai asabatun ma'a ghairihi wato akwai wanda yake zamantowa asiri ne saboda shi matsayinsa matsayinsa ne ya bashi asirci mun gane shine yace wa huma rijalul warithuna sune dukkan mazajen da za su iya yin gado illa zawju wa waladul ummi sai dai wato miji aina miji ne kuma yana yin gado matarsa ko da shi bashi da asircinta wa waladul ummi da kuma da wanda mahaifiyar mutum ta haifa ne ummin sa kenan ai an ambata mana maza masu yin gado ko an ambata mana su a baya misali za a ce uba ko kaka haka ne ko za a ce da ko dan da za a ce babba ko dan babba haka ne ko za a ce dan uwa shakiki ko li ummi ko li abi to kaga a nan wajen an korewa an kore li ummi shi baya ciki ko kuma ƴaƴansu duk su ma sun tsaya mana duka to kaga wannan su ne mazaje wanda suke masu yin gado to amma an kore miji an kore dan uwa wanda mahaifiya ce ta hada mutum da shi banda dan uwa wanda yake shakiki ban dan uwa le abi su wannan duk suna da asirci bappa yana da asirci dan bappa a rashin bappa yana da asirci mun gane in bappa ne biyu suka haɗu ba su ne aka bani misali a ce wannan ba tambayan ka ne ba ina tambaya ce dan ba da amsa idan bappa ne biyu suka haɗu da bappa wanda yake shakiki wannan uwa ɗaya uba ɗaya ta haɗa shi da baban aida da baban mamace wannan kuma uwa ɗaya ce ta haɗa shi da baban mamace to yanzu na tambaye ka ya za a raba to akwai asabatin bi nafsi yanzu dai mun fahimci wanda yake shi yana da asirci dan matsayinsa ko matsayinsa ne ba shi asirci yawwa shi ne waɗanda muka ambata kamar ɗa ko ɗansa kamar uba ko ubansa kamar ɗan uwa shakiki uwa ɗaya uba ɗaya ko ɗan uwa da abbi uwa ɗaya uba ɗaya ko bappa misali waɗannan dukkan su asibai ne matsayinsu ne ba su asirci matsayinsu na dangantakarsu da mamacin shi ya ba su asirci mun gane wannan bayanin na biyu asabatun da gairayi akwai wanda yake samun asirci a dalilin waninsa yana samun asirci ne ba dan dangantakarsa da mamacin ba a dalilin wani daga cikin dangin in yana nan to a dalilin wancan ne wato ya samu asirci shine na aka ce وهن البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب فكل واحده منهن مع اخيها اصبت به لها نصف ما له لقوله تعالى وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين wannan shi kuma irin wannan nau'i ƴaƴa mata ne ƴaƴa mata ba ƴaƴa mata ba wato abin nan wanda suka nasabta da shi masu cin gado mata ya kamata in ce masu cin gado mata ne, su dan karan kansu ba su da asirci. Shi yasa ka ɗaya take samun rabi na dukiyar babanta in aka barta ita ɗaya. To amma idan misali a ce tana tare da ɗan uwanta fa, wani zai zo kusan dukiyar? Wani ba zai zo ba. To kaga yanzu asircin da ta samu a dalilin ɗan uwanta ne, yanzu sun cinye dukiyar gaba ɗaya. Sai a raba musu rabi da rabi. Abin nan lizakar misul haddil unsayin, shi ya samu kashi biyu, ta samu kashi ɗaya. Don haka waɗannan suna samun asirci ne ta sababin waninsu, ta hanyar waninsu idan yana tare da su. Misali kamar ‘ya’ya mata, wa banatul ibni, da ‘ya’ya mata wanda ɗa ya haifa, wal akhawatu shaqiqat, da ‘yan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya mata, wal akhawatu li abin, da ‘yan uwa uba ɗaya ne ya haɗa su mata. To waɗannan su ne waɗanda suke iya samun asirci a dalili na waninsu. Fa kullu wahidatin minhunna ma'a akhiha, kowace ɗaya daga cikinsu tare da ɗan uwanta, asabatun bihi, ita ma yanzu asirci take da shi a dalilinsa. Dalilinsa ne asircin ya shafe ta, don haka laha nisfu ma lahu, tana da rabin abin da yake da shi. Ko waɗanne daga cikin wannan ‘ya’ya mata, idan kuka kula, ko kuma ‘ya’ya wanda ɗa ya haifa, ‘ya’ya matan da ɗa, jikanu kenan mata wanda ɗa ya haifa, su ma suna tsayawa a matsayin ‘ya’ya mata ko? Idan babu ‘ya’ya, a ‘ya’ya mata suke tsayawa. To, ko kuma ‘yar uwa wacce take shaƙiƙiya, ko ita ko tare da ‘yan uwanta, ko kuma idan babu shaƙiƙiya, ‘yar uwa wacce take da abiya, uba aka haɗa da ita. Kun ga nan ba a kawo ni umbiya ba ko? Ba ta samun ita abin nan a wannan gaba, ba ta samun asirci. Idan kuka kula waɗannan da aka ambata, ‘ya mace, ‘yar uwa shaƙiƙiya, ‘yar uwa li'abiya, waɗannan nau’i ukun dukansu, idan ita kaɗai mamaci ya rasu ya bari, me take da shi a cikin rabo na ganinsa? Tana da me? Tana da mis rabi ko? Idan su biyu ne kuma ya bari ba, suna da? Yawwa, suna da sulusani, suna da sulusani. To misali sai ya kasance kuma ya basu, ya batta ita ɗaya ‘yarsa, amma akwai ɗa namiji, ko ya bar ‘yar uwarsa shaƙiƙiya guda ɗaya kuma akwai ɗan uwansa namiji shaƙiƙi, ko kuma ya bar ‘yar uwarsa da suke uba ɗaya amma tare da ita har ilo akwai ɗan uwansa da suke uba ɗaya. Ai kaga tsararraki ne, kowa a sahunsa ko? ‘Ya da ɗa sahunsu ɗaya, shaƙiƙiya da shaƙiƙi sahunsu ɗaya, li'abiya da li'abi sahunsu ɗaya. To waɗannan ‘ya’ya mazan ko kuma ‘yan uwa mazan shaƙiƙan ko li'abban sun jawo mata asirci. Yanzu inda da za a ba ta rabi, ko in su biyu ne za a ba su sulusani, to yanzu tun da akwai shi babu zancen rabi, babu zancen sulusani, kawai raba musu za a yi lizzakar mithl haddil unsayayn. Kaga yanzu asirci ya shafe su ta hanyar wa tsaransu da suke tare da shi, wanda suke son ɗaya. Shi ne wannan asabatun bighairihi, bi qawlihi ta'ala, saboda faɗin Allah maɗaukaki, wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizzakar mithl haddil unsayayn. Idan kuma har ya zan waɗanda ya bani ‘yan uwa ne maza da mata, to sai a raba musu namiji da dai da kasan mace mata biyu. nau'i na uku shine asabatu ma'a ghayrihi, wanda yake zamantowa yana samun wato asaba ne ba ta hanyar waninsa ba, tare da waninsa. Ku fahimci language ya bambanta can wajen ta hanyar, wannan kuma tare da, wato yanzu asahu ɗaya shi suke, sahu ɗaya suke, ko ba sa rabuwa a wannan sahun. To a dalilin wannan ne sai suka samu ƙarfinsu ya haɗu ya yi ƙarfi, da wannan ƙarfin da wannan ƙarfin da aka haɗu, to sai suka samu asama. Shine aka ce wa hunnal akhawatu ma'al banati, shine wato ƴan uwa mata tare da ƴaƴa mata. ƴan uwa mata suna nan, kuma akwai ƴaƴa mata, to sun samu asaba. Li hadith ibn mas'udin, saboda wancan hadithi da muka karanta a baya na Abdullahi ibn Mas'ud, inda Abu Musa al-Ash'ari yayi hukunci, amma yace aje a tambaya Abdullahi ibn Mas'ud zai goyi bayan sa, yace da aka tambaye shi yace a'a, inna haka kuma ai ban zanna ida dai ba, yace bana muku hukunci da yadda manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam. To ai kaga a cikin wannan hukuncin da Annabi yayi, ƴar uwa amma ta abin da ya rasu, da aka fidda ma ƴar da, aka ba ma ƴa, dama nisfi take da shi a Qur'ani, sai aka ba ta nata rabu. To tunda akwai ƴar da, yanzu a matsayin ƴaƴa duk suke, wannan ƴa ce wannan ƴa ce, duk ƴaƴansa ne, kuma sahunsu ɗaya ba bambanci, saboda dukkansu mata ne. Inda a ce akwai namiji a ciki, to kaga dama ne ya jawo musu asibci ko, to a nan wajen sahunsu ya zan ba ɗaya ba. To amma yanzu tunda duk sahunsu ɗaya ne, mata ne, kuma ƴaƴa ne, da ƴa da ka haifa da rakili, da ƴan da ɗanka ya haifa, duk ƴaƴanka ne. To amma tunda yanzu wato matsayinsu ba ɗaya ba ne, sahunsu ɗaya amma matsayinsu ba ɗaya ba, sahunsu ɗaya amma matsayinsu ba ɗaya ba, tunda ita wannan directly ta zo kansa, waccan kuma wani ne ya kawo, amma da ita ma ya ce, to shine sai zamanto ita wannan an bata nisfinta da Qur'ani ya ambata, waccan kuma sai aka bata ne, sai aka bata sudus, ya zama takalmi mata sulusani, ta yadda ma ƴaƴa mata in sun haɗu sulusani za su samu. Ai mun wannan bayanin a baya ko, sai kuma Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce Annabi kuma sai hukunta ita kuma ƴar uwa, ko wanda shakiki ya ce ko li'abi ya ce, sai aka ce ita an bata ma baqiya. To kaga yanzu ai tunda aka ce a bata ma baqiya, me kenan abin da ya rage shine asibcin? Ai dama shi asibi abin da ya rage yake jidewa, ko kaɗan ko mai yawa, in aka warwashe ko wani rabo ya ɗiba, kuma sai a bar shi da hamma, shi ba nasa, dama haka abin yake. To dama kaga wannan sai ta zamanto asabatun ma'a ghayrihi, asibci ya samu in ya haɗu da waninsa. Wa hunnal akhawatu ma'al banati, ƴan uwa mata idan suka haɗu da ƴaƴa mata, to anan suna samu asibci, amma ko ba daidai waje da ake raba musu ba, ana musu rabo ne gurgudan yadda aka yi bayani. Da hadith ibn Mas'ud, saboda hadithin Abdullahi ibn Mas'ud, wa ma baqiya falil ukhti, Annabi ya yi rabo a ƙarshe, sai ce to abin da ya rage a ƴar uwa za a ba ma. To kaga a nan wajen asibci ya fito. Allah ya sa mu dace. Abinda za mu fahimta shi lamarin rabon gado, kun ga a nan wajen karka ce ka fahimci wai rabon gado a wannan fasalin da aka karanta, ana nan iya abinda shi wannan mawallafi ya yi shi ne ya ba da waɗansu muhimman abubuwa matashiya, wanda mutum ba zai taɓa fahimtar gado ba inda ya fahimce su. Amma yanzu idan mutum ya fahimci waɗannan, ya fahimci idabirade da aka ambata, kuma a wani matsayi ne ake ɗauka, kuma wa yake iya kore wani, in ya kore shi ya tafi kenan, ko ko ya zarko da shi ne ƙasa, kamar bayanin da za mu ji a gaba na Alhajim. To wannan idan mutum ya samu fahimtarsa, insha Allah ya samu ɗan ba da zai gane yaya rabon gado yake. tunda yanzu ne an gaya maka ka fahimci waɗanda aka zayyana duk wanda baya cikin waɗanda aka faɗa to baya cikin masu yin gado ba ta hanyar da zai iya yin gado waɗanda za su iya gado yanzu an nuna maka su kuma an nuna ka fahimci cewa matakai matakai ne shi yin gado kana ka fahimci kuma irin kaso da aka raraba wani lokaci yana iya caccanjawa saboda caccanjawan yanayin da aka samu kai a ciki kuma wani wanda da zai iya samu wani abu yanzu zai iya tashi a tutar babu wani kuma wanda da ana ga cewa nesa yake yanzu zaka ga yanayi ya kawo shi kusa har ma iya samun damar da zai ci dukiyar gaba daya duka haka ka san yake idan aka fahimci wannan insha Allah za a fahimci yadda al'amarin gado yake saura kuma dan a ƙara samun fahimta to za a same shi a cikin littattafa na furu'a akwai wanda aka rubuta musamman ma a kan rabon gado ɗin kawai to a nan ne mutum zai fahimci sarƙaƙiyar da yake ciki domin rabon gado yana daga cikin abin da yake matuƙar sarƙaƙiya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fice a wajen rabon gado har annabi ya bada shaida a kansa a hadisi shine Zaid ibn Thabit Zaid ibn Thabit ga Qur'ani ga gado to fasali na gaba yace al-hajab wal hirman al-hajab shine kariya ko ta'rifin sa yace ta'rifuhuma fashin baki da za a yi na mai ake nufi da al-hajab da ake nufi da hirman al-hajab lugatan in an ce al-hajab a lugha shine al-man'u hanawa hajabahu ay mana'ahu kenan wal maqsud bihi ko da hijabi da ake ambatawa ai yana hana gani ne yamna'ul nazara mubasharata ba za ka iya ganin mutum kai tsaye ba shine aka sanya hijabi can da aka ce wa bainahuma hijabu wa 'ala al-a'rati rijalu aka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hijabuhu nur abinda ya hana ganin Allah wani haske ne akwai wani haske wanda baka idan ka ba zai iya ketawa ba ba a yi mutum ya iya gani ba a yi wata halitta ta iya ganin ciki ba in ba mai abin ne ya yi ba zaka ba a iya gani ta ciki ba a iya ganin wannan hasken a ratsa shi ballantana a ga Allah to kaga hijabi yana nufin al-man'u kenan wal maqsud bihi abinda ake nufi da shi a man'u shakhsin mu'ayyanin min mirathihi kullihi aw ba'dihi ahana wani mutum ayyanannan mutum wani daga cikin dangi mai matsayi kaza a cikin dangantaka shine abin da ake nufi da mu'ayyan ahana shi min mirathihi daga gadon da zai iya yi alhali yana daga cikin masu iya yin gado amma yanzu an hana shi gadon da zai iya yi kullihi baki ɗayan ma gada ya rasa komai aw ba'dihi ko kuma wani bangare daga cikin abin da da aka ce zai iya gada yanzu ya dawo a rage masa matsayi me yasa li wujudi shakhsin akhar saboda an samu wani dangin daban wanda ya fi kusa shine ya hana shi samun wancan raba ko ma ya tunkuɗe shi daga raman gaba ɗaya misali yanzu dan uwa zai zo shi ya ci gadon dan uwansa amma in ɗa yana nan fa ya hana shi kaka zai iya cin gado a matsayin uba ko to yanzu uba yana nan zai zo wal hirmanu abinda ake nufi da hirman kuma al maqsud bihi abinda ake nufi da shi nan man'u shakhsin mu'ayyanin min mirathihi shi din ma dai hana wani mutum ne ayyanan ne daga cikin masu iya yin gado min mirathihi daga gadon da zai iya ci bi sababi tahaqquqi mani'i saboda an tabbatar da wani abin da zai hana shi min mawani'il irfi daga abubuwan da za su iya haramta yin gado a shari'a kan katil kamar misali kisa dani ba wanda zai hana shi wai saboda dangantaka a ce an hana ɗan da mutum ya haifa ko yadda ya haifa ko babansa da ya haife shi a ce an hana shi cin gadonsa babu ba wanda dangantakar sa za ta iya hana ya ci gado. Mun gane mu, ko misali a ce matar mutum ko mijinta, ba wani wanda zai hana shi, ba wata dangantaka za ta hana su. Waɗannan mutum hudu, baba da mama, ‘ya’ya da mata, su hudun nan, ba wata dangantaka da za ta zo ta hana su cin gado. To amma akwai wani abu wanda zai iya hana su cin gado kwata-kwata, shi ne hirman, kalkacin matsal wa nahawihi min al-mawani', misali kama kisa ko abin da ya kama da shi cikin dalilan da ke iya hanawa. Idan mutum ya kashe ɗansa zai ci gadonsa, in ɗa ya kashe babansa zai ci gadonsa, miji ya kashe matarsa ko mata ta kashe mijinta, babu gado a tsakaninsu. Shi wannan da ya kisan an haramta masa cin gado, kuma za a tsaida masa hukunci. To akwai abubuwa da dama da suke hana cin gado, ko? To kaga wannan, ko da ma a ce an samu ittihadul din, haɗuwar addini, to balantana idan aka samu saɓanin addini fa shi ma yana cikin mawani'a, ko? To shi ne za a mana magana a taƙaice a nan a kan alhajib wal hirman. Aka samu alhajabi, to irin wannan hanawan da za a yi ba haramtawan ba, hanawa. A hana mutum cin gado gaba ɗaya, ko a hana shi cin rabon da da yake tsammani zai samu, yan saboda wani yana nan ya hana shi cin wannan. To ya kasu kashi-kashi, shi ne ya kaci alhajibu na wa'ani, shi ma ya kasu kashi biyu. Akwai hajibu na kusan, akwai hajibu hirman. Hajibu na kusan da hajibu hirman. Wasu suna ce da shi a wasu littattafa, nan an ce hajibu na kusan, wato hanawa ta tawaya. An hana shi cin wancan rabon ne, an tauye shi yanzu ya dawo ƙasa. Wasu suka ce da shi hajibu na ƙari, wato kange shi aka yi, amma kangewa ne ba ta korewa gaba ɗaya ba, an cire shi daga wani rabo ne zuwa wani rabo. An yi naƙalinsa ne, ɗaukansa aka yi daga nan intiqal, daga nan zuwa can. Sannan akwai hajibu hirman, shi kuma kangewa wanda take haramta mutum ya ci ma gaba ɗaya, ko da ma ba kisan ya yi ba. Wani yana nan zai iya hana su cin gado, sam ba zai ci ba. Kamar misalin da muka bayar a baya, ɗa ne kuma ga jika, ɗan kuma yana nan babansa ya rasu, jikan zai zo ya ci gado? Ba shi da komai. Babansa yanzu da yake shi ne ɗan mamacin ya hana su cin komai. Amma idan baban baya nan fa, sai ɗan jika, kaga shi zai tsaya matsayin ɗa, ko? To nan kaga shi ba naƙalinsa aka yi aka ɗauke shi daga wani gu aka kai shi wani waje ba, hana shi cin gadon aka yi gaba ɗaya. Fa hajibun nuqsan, nau'i na farkon wanda ake kangewa mutum daga rabo a rage masa ya dawo ƙasa, huwa naqsu mirathi ahadil warathati, shi ne abinan raguwa da za a samu, rage da za a samu na gadon wani cikin magada, li wujudi ghayrihi, saboda an samu waninsa, waninsa cikin magada yana nan cikin masu cin gado, to yanzu saboda wanin yana nan shi ne sai ya dawo da shi ƙasa. Wa yakunu li khamsati ashkhas, to kun ga wannan nau'i na farko, hajabun nuqsan, hajabun nuqsan, hajabun naqalin kenan, mutum biyar yake shafa, wanda in wani yana nan zai kakkabo shi daga matsayi kaza ya dawo matsayi kaza, ya shafi mutum biyar ne. Azzawju, ya shafi miji, miji idan matarsa ba ta da ɗa da shi ko ba da shi ba, nawa ne rabonsa? Ta yana da rabi na mulkiyarta. To don haka ana iya kange shi minan nisfi ila rubu'i, daga rabin nan ya koma ɗaya bisa hudu. Inda wujudul walad, idan an samu ɗa, ma'ana idan tana da ɗa ko da ba da shi aka haifa ba, to ya hana shi ya yaci rabi sai dai yaci dai sau to kaga shi wannan hajabin ya shafe shi nau'i na biyu shine azzauja ita ma matar ya shafe ta da idan mijinta ba shi da da nawa mace ko mata suke da shi suna da rubu'i ɗaya bisa hudu to azzajatu tuhjabu min ar-rubu'i ila thumuni za a kange ta daga rubu'i ta dawo ɗaya bisa takwas thumuni kenan inda wujudul waladi idan shi ma mijin nata da ya rasu yana da da ko wanda zai tsaya a madadin da kamar jika wanda da ya haifa to kaga ita ma yanzu an kange ta daga wani kaso ta koma baya na uku wanda yake shafa ita ce al'ummu uwa tuhjabu min ath-thuluth ila ath-thuluth inda wujudul farq al-warith ana kange ta min ath-thuluth daga ath-thuluth ila ath-thuluth sai ta dawo me ta dawo ath-thuluth daga ɗaya bisa uku idan ba shi da ɗa sai ya dawo sai ta dawo ko ba shi da ƴan uwa ma domin ƴan uwa ma suna iya kakkaɓe ta daga sulusin ta koma sulusi ba sai ƴaƴa ba kawai ita uwa ila sulusi ta koma zuwa ga sulusi inda wujudul farqil warith shi yasa bai ce inda wujudul waladi ba lokacin da aka sami wani reshi wanda yake magaji ɗa ko wanda zai tsaya a madadinsa ko ma ƴan uwansa za su iya maido da uwa ta dawo zuwa ga sulusi daga da sulusin da take kai sannan nau'i na hudu wato ita ce bintul ibni yadda ɗa ya haifa yadda ɗa ya haifa mutum ya mutu ya bari ita ne take da shi ha? In ba kowa tana da nisfi ko? To yanzu ita waye zai kange ta? Uba kuma? ‘Yar uwarta za ta kange ta? Bintul ibni masu kange ta suna da yawa. Kuma za a iya intikalinta in babanta yana nan ai ya hana ta ne gaba ɗaya. Nan kuma ana ma magana akan hajimin nuqsan ne wanda zai rage mata rabo shi din ma suna da dama haka ne ko yanzu misali idan ya da aka bari ita daya tana da nisfi rabin dukiya ko idan miliyan goma ne tana da miliyan biyar haka ne to sai zamanto ba ita ce aka batta ita ɗaya ba yan sai aka batta da ita da ɗan uwanta namiji sun samu me sun samu asirci ko in aka zo za a yi rabon za ta samu miliyan biyar a goma nan lizzakar misal haddin unta yin zai ko to ai kaga shi wannan ya sabbaba mata yin kasa in ita ɗaya ce za ta ci nisfi to sai zamanto tana tare da ƴar uwarta mace matan su biyu aka bari mai suke da shi suna da sulusani inda tana da miliyan biyar yanzu za a ba su biyu bisa uku ne biyu bisa uku na miliyan goma nawa ne sai a raba musu nawa nawa miliyan uku uku ta yi kasa ko bata yi ba to ita hanyoyin da zai kakkaɓo ta kasa da suna da dama nuqsan ta sami tawaya sannan nau'i na biyar shine al-ukhtu li abin ƴar uwa wadda take tare da wato ƴar uwa wacce take da abiya ba shakikiya ba ƴar uwa li abiya ƴar uwa li abiya idan aka bata ita ɗaya me za ta ci a cikin dukiya ‘yar uwa da abiya tana da nisfi dai ai tana daga cikin nau'o'in matan da aka ambata suna da nisfi idan babu shakikiya ita za ta samu nisfi to yanzu idan shakikiya tana nan ba za ta samu nisfi ba haka ne ko yan shakikiya ce za ta samu nisfi ita kuma sai ta samu ne ita za ta samu sudusi takmilata thuluthaini ai abin da ba shi ne aka ɗora suna su kiyasi a kayan ya da kuma ya ɗa ba ai aka ɗora kiyasi da haka idan shakika tana nan da kuma li'abiya to su ma a matsayin kamar yadda za a raba na waɗancan ya da aka haifa ibnatu sulbi da kuma ibnatu ibni yadda aka musu wancan rama haka wannan su ma za a musu kaga ita ma ta kakkaɓo ta dawo ƙasa da za ta iya samun nisfi yanzu kuma ta dawo zuwa ga mai sudusi takmilata thuluthain to waɗannan nau'i guda biyar su ne waɗanda hajabi na nukusani yake samu wato hajmu nakalin kenan kamar yadda wasu suke rubutawa to shi ne sai su dawo ƙasa wa amma hajbul hirman amma hajabi shi kuma wanda yake haramta ya hana mutum kwata-kwata a yaranmu na gudun sun ce ya hana shi cin gado iyali kwata-kwata kenan to fa huwa man'u jami'il mirathi an shakhsin li wujubi ghairihi shine a hana gado wa da wani sam-sam saboda an san wannan sa kaman imirathil akhi anhu inda wujudil ibni kaman misali dan uwa ba zai gado ba idan da yana nan ko da ku shakiki ne ba shi da gado tunda ya mutu ya bar da namiji ba ya bada wa hadha an-naw'u la yadkhulu fi mirathi sittati amma misali korewa a ce ba za ka yi gado ba sam saboda wani yana nan ba ya shiga cikin gadon nau'in mutum shida su kan koyaya yana nan wato minal warithi daga cikin magada wa in jaza an yujabu hajaban qusanin ko da kuwa zai iya yiwuwa a kange su kange wanda za ta rage musu rabo to amma ba za a kore su gaba da ruhum sunan wanda na ambata a baya na ɗaya da na biyu su ne al'abawani al'abuwar ummu baba da mama ba mai hana su ci gado sai dai a kakkaɓo su daga wani matsayi su da wani matsayi da uba yana da asirci da aka ce fali ummihi thuluth da aka ce wa warithahu abawahu idan mahaifansa ne za su gaje shi ba shi da kowa sai mahaifansa sai aka ce fali ummihi thuluth to mahaifiyarsa sai a bata ɗaya bisa uku ba ambaci na baba ba saboda shi jira yake yi mai rabo ta ɗauka ya ɗaya bai sauran to su waɗannan ba wanda yake hana su amma in ɗaya yana nan kaga yanzu ya kakkaɓo su ƙasa ko na uku da na huɗu shine alwaladani ya'ya al-ibnu wal-binti nau'in ya'ya biyu wato ɗa namiji da ƴa mace ba wanda yake hana su cin gado sai dai rabon su ya ragu abinda za su iya samu idan masu karɓa suna da yawa yanzu idan ƴaƴan aka rasa aka bari kawai su kada ya bari ai kaga rabon su yana da yawa ko yarasu ya bar ɗansa da ƴarsa amma in kuma da mahaifansa da kuma matansa yarasu ya bari ba ai kaga suna da rabo sai suna da rabo sannan shi kuma ɗa yanzu shi yake da asibci ya jawo asibci ma ƴan uwansa mata sai masu rabo duk sun ɗauka su ba za su kula ba masu rabo an ba su sai kuma sai a kawo sauran su kuma da zakar musul haddul muntahin na biyar da na shida su ne ma'aurata idan mun kula dama waɗannan abin da ya saka ba zai yiwu a kange su ba sun yi ittisali ne da shi mamacin ko in ce sun yi intisali da shi mamacin ne kai tsaye ba ta wasiɗa ba wanda ake iya kange shi shine wanda yake tawasida, amma wanda ba tawasida bane to shi ba a kange shi. Yanzu kaga dan uwa ko da shakiki ne za a iya kange shi daga cin gado, saboda akwai wanda ya hada su. Waye ya hada su? Iyaye ne suka hada su. Yanzu sai aka samu wanda yake yafi su kusaci, zai iya kange su da kenan. Ko kuma shi kansa wanda ya hada sun uba idan yana nan, ƴan uwan su ma ba za su ci ba, saboda ai shi ne ya hada su. Idan babu wancan ne sannan ko babu reshensa namiji, saboda ƙarfin da yake da shi zai hana su. To amma idan ƴaƴa mata ne, ba su da ƙarfin da za su hana ƴan uwa zuwa kusa, su ma gwargwadon irin ƴan uwantaka da kuma waɗanda aka mutu aka bari. Ko da ƴaƴa matan ne wani lokaci za su iya hanawa idan watakila suna da yawa. To alwaladan, sai aka ce azzawjan, wa yadkhulu hajibul hirman fi ma ada ha'ula'i min alwaratha. In banda waɗannan nau'i shida da aka faɗa, kangewa da za ta hana mutum cin gado tana shiga cikin dukkan wanda aka ce zai iya cin gado. Yana gashi yana da kusaci da mamaci, sai a ce ayya baka da rabo, saboda wane yana nan wane yana nan, kai baka da rabo in dai har wane yana nan. Ko ya tsammata rabonsa kaza ne, sai a ce to ai saboda wane yana nan yanzu kai rabonka ya koma kaza. Shi yasa sai an baza dangantakar a teburi, su waye aka rasu aka bari. Yanzu misali wani zai iya cewa ba shi da kowa, ya tsira sine ya bar abinnan kan abinnan kaza ɗinsa da kaza ɗinsa, ƴan uwansa ne ya rasu ya bari, sai ƴarsa guda ɗaya. Misali wani zai iya faɗan haka saboda bai san yaya gado yake ba. Mutum ne ya rasu ya bar ƴarsa guda ɗaya, kuma ya bar ƴan uwansa waɗanda suke uwa ɗaya da kuma waɗansu wanda suke uba ɗaya, sai faɗi haka. Alhali shi da ya yi la'akari da cewa shi mutumin ya bar jikansa wanda ɗansa ya haifa ba, kaga wannan sai a ga kaman jika ne ya yi nisa. Ana maganar ‘yan uwa kuma wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, wanda hankalinsa sai ya bashi ya ga cewa uwa ɗaya uba ɗayan nan ‘yan uwansa su zai faɗa, sai kuma ‘yarsa mace da ya rasu ya bari, sai kuma ‘yan uwansa, sai matansa. Shi a tunaninsa sai ya ga matan nan da ya aura ya haifi ɗa guda ɗaya, kuma ɗan yana nan, uwar ta ɗauke sun tafi wani gari can sun zauna, ba a ma san abin nan ya ɗan yake gudana ba, an dai san yana can suna tare da uwa, sai a ɗauka shi baya daga ciki. Wannan za a kawo bayani, an yi zalunci. Alhali wancan kuma shi ne ɗa, yanzu ba wanda ya kai shi rabo a cikinsu, shi ne ɗa, shi ne ɗa namiji, tunda ɗansa ne namiji ya haifa. Yanzu kaga su wadancan duk ba a maganar su. ‘Yar uwarsa ya sannan ko ƙanwar sannan da aka faɗa, ita kadai ce za ta zo. Su ko wadancan duk shakikai da wani waye, babba da wani waye, duk babu wani a ciki. To wani sai kaga shi a wajen bayani, in bayani zai ba ƙididdiga aka yi a gare shi ba, to wataƙila wani ba zai ambata ba. Sai in tambaya ta yi tambaya, sai ce a ce ba shi da wani baya da ya bari ‘ya’yansa ya dai. Eh to, akwai dai wani ɗansa da ya aure, lokacin ya yi aure kenan, matar da ciki ya rasu, ita kuma tana haihuwa, ta ba za ta zauna a nan ba, ta ɗauki ɗansa ta tafi can garinsu. To kaga sai an yi tambaya ne, wannan ne ya gudu ko? Shi yasa shi rabon gado kafin a yi shi sai an yi doguwar tambaya. Ko da manyan malamai na duniya da ake rubuta musu tambayoyi a kan rabon gado, idan sun ba da ansa, to sai su ce karka dogara da abin da aka faɗa, ku tafi wajen muhakama, wajen hukunci. Nan ne za a muku wasu tambayoyi waɗanda za su fito da su abubuwan da wataƙila ku tunaninku ne zai kai ba. Don haka ake yi rabon gado waya tambaya. Sai an baje abin sosai, an yi tambayoyi, an ji suwaye ya bari, suwaye dangin nasa hakikata. To a nan ne kuma ake sanin wane ne zai zo, waye ba zai zo ba, la'akari da waɗannan ƙa'idojin da aka ambata. Waɗannan da aka ambata mana matsayin ƙawa'id ne, ba su ne rabon gadon ba. Wannan duk bayanin da muka yi babu rabon gado a ciki, ƙawa'id kawai aka faɗa mana. dan mu gane yaya rabon gadan ana bashi rabon gado kuma sai ka je ka ambuga maka sai an yi maka har sai ka tafi wajen aulu sarkakiya inda idan abu yayi sarkakiye sarkaki to sai an awwala shi tukunna lissafin yake fita Allah musta'an to yace wa hajibul hirman qa'imun ala asasain shi kangewa wanda take hana mutuncin gado ta tsaye ne akan wasu tushe guda biyu anna kullu man yantami ila al-mayyit bi shakhsin la yarthu ma wujudi zalika ash-shakhs tushe na farko duk wanda ya jingina zuwa gaba mace ta hanyar wani mutum to fa ba zai taba yin gado ba idan wannan mutumin yana in dai wani ne ya jingina ka da shi to ba za ka taba yin gado ba matukar wanda ya jingina kan yana sai dai in baya nan kabin ibn kaman dan da jika kenan wanda da namiji ya haifa ya jingina zuwa ga kakansa ya je wajen ubansa to in uban yana nan kuma shi kuma mai ba bukatar sa fa innahu la yarthu ma wujud al-ibn ba zai gado ba idan har dan yana nan ubansa kenan siwa auladil ummi sai dai ƴaƴan da uwa ta haifa siwa auladil ummi fa innahum yarthuna ma'aha ma'a annahum yantamuna ila al-mayyit biha mutum ya rasu sai bar mahaifiyarsa kuma sai bar ƴan uwansa waɗanda suke li'ummai to ran su gado za su gadarsa tare da ita mahaifiyar har ma asirci za su tare da cewa sun je jikinsa ne ta wajen uwa wani lokaci a wajen gado sai ga ummi an yi nesa 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 da shi mafi yawanci nesa nesa ake amma akwai yanayin da zai zo ya ma fi li'abi gata gatan da yake samu ya wuce ta li'abi inda li'abin ma yana nan amma a rashin su yana samu wata gata ta musamman sannan na biyu yace yuqaddamu al-aqrabu ala al-ab'ad qa'ida ta biyu na hirman ana kusatar da mafi kusaci akan wanda yake nesa fal ibnu yahjibu min akhihi misali dan uwa yana kangewa dan uwa haka ne ko ai dan uwa shine kusa can kuma ga dan uwa to dan uwa yana kangewa dan uwa fa in tasawu fi darajati ko da ko matsayin su daya ne to yarjahu bi quwwati al-qaraba ana karfafa karfin dangantaka karfin dangantaka wannan sai aka ce dan uwa wannan sai aka ce dan da dan uwa ya haifa ai dan matsayin su dai duk ƴan uwa ne wannan dan uwarsa ne wancan ma dan uwan nan shi ma matsayin dan uwa yake al'ahu ne to amma kuma kowace karaba din ta bambanta shi wannan shi ne kusa to sai hana wancan zuwa fa in tasawu fi darajati yurajjahu bi quwwati al-qaraba kal akhi shaqiqi yahjibu al-akha li'abin misali dan uwa amma wannan uwa dai uba daya yake wannan kuma uba daya yake mun gane to kaga yanzu wanda yake uwa dai uba daya duk sauran su ne dan uwa ne in an tambaya wannan zai ce dan uwa na ne wannan dan uwa na ne akhi hadha akhi wa hadha akhi amma ukuwa in ta bambanta qaraba din karfin ta ya bambanta wannan shakiki ne sai hana da abi zuwa sai hana shi zuwa amma akwai yanayin da kuma shakiki zai iya cin gado ma tare da al'ummi to Allah ya dacar da mu nan za mu tsaya insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana aje abi wannan din a hankali idan aka fahimce shi to zai bada matashiya bi izinin Allah ta'ala wajen ganewa yadda rabon gado yake a duk lokacin da aka kusa cikin sa kuma ko da ma an kukkusa an karanta to idan aka sake bincin irin waɗannan to a nan ne insha Allah dama babban abin da ake so mutum ya gane rabe-rabe furud ɗin sannan ya gane ashabul furud sannan kuma sai ya gane hajjabi nau'o'insa to idan mutum ya gane waɗannan to ya samu matashiya na kawai idan an zo wajen rabo ya san idan wane da wane da wane da wane suna na abin da zai so mu dubawa to ai da wani da wani ba su haduwa a gado ko kuma wani da yana da gadon kaza rabo kaza ne amma yanzu tunda wani da wani yana nan to yanzu an maida shi kaza ko kuma an hana shi to kaga nan da nan ya riga ya san waye zai ci waye ba zai ci ba kuma rabon waye ne kai tsaye to sai kaga abun ya fi zuwa cikin sauki insha Allah wanda ji Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta cikin al'amura ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم